Masu saurare barkamu da warhaka Muslim Muhammad Yusuf ke kasancewa da ku a cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A wannan zamanin ba kowa ke da juriyar karanta littafai ba koda kuwa da shugowar na zamani ta manhajojin waya. Wasu na alakanta hakan da shugowar fasahohin zamani da kimiya. Masana dai na cewa yawaita karance-karance na taimakawa basirar dan adam musamman littafai na zahiri. Koda yake wasu sun fi aminta da littafai na waya da za su sauke a manhaja. Shirin Najeriya a yau ya duba alfanun karanta littafai da wallafe-wallafe da ake yi wajen haɓaka ƙwazo da fikirar ɗan adam. Mu fara da jin ra'ayoyin mutane mabambanta akan abin da za su iya cewa ya kauda hankulansu kan karanta littafai da yanzu wasu suka ce ba kasafai suke waya ba musamman ma la'akari da shigowar wayoyin hannu.
To a hakikanin gaskiya dai ni ma abuciyar karatun littafi ce. Ina ce ma abuciyar karatun littafi ina nufin wanda nake tsayawa in na fara littafi sai na ƙure bangonsa. Sannan kuma ko da yaushe nake karatun littafi ba ni da wani lokaci na karatu. Duk lokacin da na samu a lokacin nake yi sabanin wasu da za su ce sai kamar suna cikin nishadi haka suke yin karatun littafi. To littafai dai kowanne ina karanta su amma gaskiya na fi karanta hard copy wato littafin da yake wanda zan iya dauka da hannuna na rike shi na karanta shi sabanin na e-copy wato wanda yake kamar a cikin wayar salula saboda ina da matsala ta ido. To dai farkon wannan shekarar ta 2024 tun daga kama wata zuwa wannan rana dai na karanta littafi kusan guda 7 kenan ina kan na 7 din.
Ba ko da yaushe nake karanta littafai ba ya danganta. A da ina karanta littafi sosai amma yanzu kuma ya danganta. Akwai littafan da suna da saukin karatu most especially idan littafin na da dadi zaka ji yayi maka saukin karatu zaka ka baka sanin lokacin da zaka kusan gama littafin ma amma ya danganta da lokacin da kake da shi.
Ina karanta littafi amma littafin da nake karantawa shi a kai bana karanta novel sai dai calculations any book written on calculation yawa shine nake so ina karantawa amma kane na fara karanta novels aka yanzu ga na yi bacci amma in dai calculation ne watsa kwakwalwa kenan ai dam da yin ta har samu ansa din. Na biyu kuma wallahi ina struggling to read book na novels domin yanzu in ka ci wai in karatu ko da anything ba calculation ba in theory ne gaskiya bacci nake yanzu sai kaga na fada ina bacci amma ka gan abinda nake so in dai zan karatu me sunan shi theory to group reading nake yi group reading mana za mu hadu da yawa sai wannan ya bada idea din shi wannan ya bada ni ma kuma in bada idea ina kawan group reading na yayi
sai dai a cewar wasu koda za su karanta littafin sun fi gwammace na internet ko ta waya kadai wanda za su iya karantawa a duk lokacin da suke bukata.
Sunana Nura Muhammad Sadiq. Gaskiya yanzu galibi sakamakon ci gaba da aka samu na soft copy da ake yi na littafai gaskiya na fi mai da hankali wajen wannan domin ko a wayata ma na kan duba kuma hakan yana sa gaskiya bana samun wahala wajen karanta littafin domin ba kamar yadda sai ka dauko hard copy na littafi ka ce zaka karanta ba kuma gaskiya na fi sha'awan karanta a wayata ko kuma a system saboda ya fi sauki gaskiya. Daga dai fartan farkon wannan shekaran ya zuwa yanzu gaskiya ban karanta da yawa ba gaskiya.
Na fi son wanda ake yi irin wanda ake cewa na waya ba wanda yake wanda yake cikin waya dan saboda kaga na littafi wanda aka buga ba wai ko ina ne zaka dinga yawo da shi ba. Akwai guraren da maybe ba zaka je da shi ba amma kaga na waya kawai sai dai a ga irin in ka je asibiti ka dauko waya kawai kana dan kakkarantawa. To akalla zan ce guda daya amma a da zan iya karanta dawa
ni gaskiya soft copy nake so ban so hard copy gaskiya kagan soft copy din nan in kana karantawa you feel kaman ka kai bacci amma hard copy in ka fara yanzu fanka na busa ga wannan kana shan iska haka kawai za a ga mutum ya fara bacci, ni ne kenan fa from my own perspective, amma ban san yanayin da sauran wayannan mutanen da suke yi ba.
To amma me za a iya cewa alfanun karance-karancen littafai ga dan adam?
To shi dai karatu zai buɗe maka kwakwalwarka. Abinda baka sani ba da zaka san shi yanzu, inda baka taɓa zuwa ba ma saboda karatun da kake yi zai kai ka wajen ma kai da baka taɓa gani baka taɓa zuwa ba, amma za ka ga kamar kana wajen ne.
Za mu ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na internet wato aminiya.ng. Ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Ana jin shirin Najeriya a yau ta Unity FM a Jos Jihar Plateau akan mita 93.3 da Freedom Radio akan mita 99.5 a Kanan Dabo da Nas FM akan mita 89.9 a Yolan Jihar Adamawa. Da Badagi Radio a Minan Jihar Neja akan mita 90.1 da Progress Radio a Jihar Gombe akan mita 97.3 da Garkuwa FM a Sokoto akan mita 95.5 da Haɗin Kai FM akan mita 108 a Maiduguri Jihar Borno da Alfajir Radio akan mita 91.5 a Katsina Duku sai kuma ta trustradio.com.ng. Madalla. To yanzu kuma ga wata tattaunawa da nayi da wani ƙwararre a fannin ma'ajiyar littafai da wallafe-wallafe na shekaru aru-aru wanda kuma ya mana ƙarin haske kan alfanun wannan batu.
Assalamu alaikum, sunana Haruna Ibrahim, ni ne shugaban inda ake kira ɗakin karatu ko kuma yanzu wasu suke kiran shi rumbin ilimi. A yanzu dai na yi shekara 20 ina kula da shi inda ake kira library ko ɗakin karatu ko kuma mu ce rumbin ilimi yayin da wasu suke kira.
A yanzu ya za ka kamanta yadda al'umma suke son yin karatuttuka musamman na littafai saɓanin can baya?
A maganar gaskiya za ka ga yanzu mutane ba su son karanta littattafai haka zuwa ɗauko shi ana karantawa. Yanzu kowa an riga an waje akan ko a karanta a waya, amma fi son karantawa a waya ko kuma za ka ga wanda ake cewa e-books wato wanda ake wallafa su a cikin akan internet, mutane duk sun koma can, amma za ka ga kaɗan ne masu son karanta takardu haka ko littattafai haka a yanzu.
Amma wani irin tasiri karatun littafai yake da shi ga haɓaka ƙwazon mutum da kuma yanayin basirarsa da yadda zai iya sanin wasu kalmomin da ya kamata ya sani?
Magana gaskiya, in kana karanta littattafai ba za ka ga abubuwan da baka sani ba za ka zo ka same su ko ka san menene kalmomi, kamar maganar kalmomi kwakwalwarka ma za ta ƙara buɗuwa, sannan kuma zai ma rage maka wasu tashin hankali ma in kana cikin tashin hankali ma in kana karanta takardu zai ɗauke maka wannan. Sannan kuma zai nuna maka ko al'adu ne ko sanin wasu halayen wasu mutane ko ta ƙasar ma da kamata taɓa zuwa ba a rayuwarka sam duk wannan karanta littattafai yana jawo maka wannan. Sannan kuma zai ƙara maka basira yanda kai kanka ma za ka yi naka rubutun shi yana kawo wannan. Shi za ka ga akwai bambanci sosai tsakanin wanda yake karatu da wanda bai yi na littattafai.
Wani abu ne kake ganin kamar mai tasiri ga rayuwar al'umma idan har suna karance-karance wanda za a iya cewa zai yi alfanu ga rayuwarsu?
To shi dai karatu kamar yadda na ce zai buɗe maka kwakwalwarka. Abinda baka sani ba da za ka san shi yanzu, inda baka taɓa zuwa ba ma saboda karatun da kake yi zai kai ka wajen ma kai da baka taɓa gani baka taɓa zuwa ba, amma za ka ga kamar kana wajen ne ko kuma wani zubi ma za a dinga gaya maka cewa ai waje kaza sautu, amma saboda kai ka yi wannan karatu ka karanta yadda wajen yake a cikin littattafai sai ka kai ma kana nunawa cewa kamar kai ka taɓa zuwa wajen ne, amma dumi yake ja wannan saboda karanta littattafan ne shine. Sannan kuma yana wayar da kan mutane game da wasu abubuwa da su suke gani ko da ko ba haka bane ko akwai wata takaddama ne akai, amma saboda karatu wannan karatun zai wayar maka da kanka ya nuna maka cewa ga gaskiya abin yanda yake shine.
To masu saurare da kalamin Malam Haruna shirin na Najeriya a yau zo ƙarshe. A madadin sauran abokan aiki, Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.